قَدِيمٌ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أقول قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواجه سوءة أبي فأصبح من النادمين.
ذلك كتبنا
على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله
العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا الصبر ليا قوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 435. Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara rayuwar mu ta zo ga irin wannan rana mai albarka cikin wannan wata mai alhurma wadda kowane musulmi yake shauki Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo rayuwarsa idan wata din ya fuskanto ya kuma kasance kowane musulmi yana addu'a Allah ya bashi ikon yin ibada karɓaɓɓiya a gurin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan wata mai albarka insha Allah ta'ala kamar yadda aka saba mukan yi karatu da nazari da dukkan kowa da kowa a daidai wannan irin lokuta din a cikin wannan masallaci a kowace shekara idan har Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna raye a duk shekarun da suka gabata sannan yanzu kuma Allah ya kawo mu wannan shekara din ma kasancewar wannan wata wata ne na alqur'ani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan haka wata ramadan wata ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an saukar da alqur'ani a cikin sa kuma sannan wata ne wadda ake yawaita karatun alqur'ani a cikin sa don haka shahru ramadan wasuna cewa shahru alqur'an wato wata ne na alqur'ani lura da cewa wata ne na alqur'ani nazari cikin alqur'ani yawaita karanta shi haddace shi da yawaita muraja'ansa da saukewa a faro a kai karshe a sake komawa wannan yana daga cikin abubuwan da magabata suka ginu a kansa suka kuma yi aiki na alkhairi ta hanyar haka don haka mu ma waɗanda suka maye su addu'ar mu ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da aiki na ƙwarai a cikin wannan wata mai albarka akwai azumi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa mutane aikata shi a cikin wannan wata mai albarka sannan akwai salloli na qiyamul layl ko misali tarawih wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta ga wannan al'umma a cikin wannan wata mai albarka akwai sadaqat da kyaututtuka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta a cikin wannan wata kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ajwada nas wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya fi kowa kyauta a cikin jama'a amma yakan yawaita kyauta din a cikin wata ramadan kama da yadda ya saba yi a kullum a lokacin da ramadan yake a malaika jibril yake haduwa da shi a kowane wata ramadan annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan bijiro da alqur'ani ga malaika jibril sai dai a shekarar karshe ta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akai urdatul akhira wato bijiro da alqur'ani na karshe a inda malaika jibril ya bayyana dukkan ayoyin da aka soke su Allah subhanahu wa ta'ala ya shafe su a zukatan mutane suka zama sahabbai sun haddace ayoyin amma a wannan ranar ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sai malaika jibril ya ce wannan an soke ta an shafe karanta ta an soke kuma hukuncin ta sahabbai suka ce sai mu yi tattina ne inda aya take dazu mutun yana tare da ita yanzu kuma ta tashi ba wanda zai sake tuno ta Allah ya daure ta gaba to haka suka yi a urdatul akhira wasu kuma ayoyin a ce wannan an shafe hukuncin ta amma tilawan ta yana nan haka sai da yi karanta daga farko har zuwa ƙarshe na alqur'ani wannan ke nuna tabbatar da cewa shahru ramadan wata ramadan wata ne na alqur'ani da karanta alqur'ani domin annabi sallallahu alaihi wa sallam da kansa shi ma haka yayi lokacin da malaika jibril yake haduwa da shi to a wannan wata hanyar ribatan watan yana daga cikin muhimmai daga cikin su shine karanta alqur'ani da nazari da tadabburi a cikin wato mutum ya rinka lura da ayoyin alqur'ani hanyoyin abu da suke taimakawa wajen lura da ayoyin alqur'ani kuma akwai sanin ma'anar qur'ani idan an san ma'anar ayoyin da ake karantawa wannan yana taimakawa wajen jin abin da Allah yake faɗa ya sanya mutum ya ji cewa lallai hankalinsa yana tashi gurin tashin hankali ne kamar misali na ambaci azaba sannan mutum ya ji shauki zuwa ga rahmar Allah idan aka ambaci ayoyin rahma sannan mutum ya ji wani sa'i yana kwadayin wasu abubuwa na falala da zai samu a rayuwar duniya ko kuma rayuwar duniya da lahira to in ba a san ma'anar alqur'ani ba hakan ba zai samu sosai kamar yadda ya kamata ba shi yasa idan watan ramadan ya zo yawanci malamai suke dukufa da karantar da mutane alqur'ani ba ma malamai ba har irin mu dalibai suka shiga cikin irin wannan abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haka to haka muke fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu dace kamar yadda aka saba a koyaushe akan karanta ayoyi kuma a fassara su gurgunan abin da Allah subhanahu wata'ala ya bada ikon fassarawa kuma akan faɗi abu ne bisa maganar da magabata suka gabata suka fassara alqur'ani suka fassara ayoyin haka duk abin da zamu faɗa insha Allah ta'ala zamu faɗi abin da yake cikin littafin magabata ne in dai wajen fassara aya sai da in abin da ya shafi wasu bayanai ne kuma wanda suka shafi sun faru a rayuwar mu a yanzu ko buga misalai da su ko kuma a'a wani abu da ake son a bashi wanda muka samar da shi ko rayuwar mu ta samar da shi a yanzu to wannan ba mamaki magabata ba a yi irin sa a lokacin su ba to wannan mukan takaita wata kila da in bayanan malamai na zamanin mu ne yanzu akwai ko kuma abin da muke gani lura da abin da malamai suka karanta da mu mafi yawa kuma mun fi karkata zuwa ga littafin tafsirin Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ta'ala wajen fassara ayoyi amma kuma mukan je ga wasu littattafan tafsiri din ma idan har hakan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon yin haka amma umda na farko a cikin wannan tafsirin da ake yi shine littafin Al-Hafiz tafsirul Qur'an al-Azim shine littafin Al-Hafiz Ibn Kathir yawancin abin da za a faɗa wajen fassara ayoyi in an koma ga wannan littafin insha Allah ta'ala za a same shi tare da cewa ba a ɗauko littafin tafsirin nasu aka ajiye ana karanta shi wato kalma bayan kalma ba saboda hakan kuma yakan iya sa wasu da yawa daga cikin waɗanda ba ɗaliban ilimi sosai ba za su samu ƙosawa domin idan aka ce za a ɗauko littafin sa a bi kalma bayan kalma akwai inda bayanai ne kawai na larabci da ƙa'idojinsa wani gurin kuma bayanai ne na ƙira'at da ƙa'idojinta wani gurin kuma wasu bayanai ne waɗanda suke wataƙila zurfin karatunmu bai iso ga gurin ba to hakan zai sa mu kasa fahimtar me ake nufi sai muka ga kawai za mu tsamo wasu abubuwa wanda muke gani za mu iya fahimtar su mudin tukunna sannan mu zo da su gurin da ake gabatar da wannan tafsiri ɗin wataƙila wannan zai sa mu samu sauƙi ɗaliban ilimi akwai abin da in an bayyana insha Allah ta'ala wataƙila za su samu fa'ida a cikin haka in Allah ya nufi haka sannan sauran mutane waɗanda ba karatu suke ba suna zuwa ne su saurara saboda su samu garabata na wannan wata mai albarka kuma su samu fahimtar ayoyin alqur'ani ko kuma jin bayanai akwai wanda shi ba zai buɗe ya karanta ba amma abin da ake faɗa tunda da yarensa ne kawai yakan ɗauka ya yi aiki da shi mafi yawan lokaci ma sukan yi aiki irin waɗannan mutanen sama da shi ne faɗa ne sai dai kawai in rahmar Allah ta rufe mutum sai a kasa gane haka duk da cewa mutane mu mun san haka to saboda haka za a bi wannan nau'i kamar yadda aka saba sannan za mu rinka muƙaranan ayoyin yadda rayuwar mu take in mun karanta aya muka bi fassaranta sai mu gani cewa muna aiki da ita a yanzu ko kuma ba mu aiki da ita in muna aiki da ita fa lillahi alhamd zai zama babin tunatarwa da ƙara ƙarfin gwiwa cewa Allah ma ga abin da ya faɗa subhanahu wata'ala sannan kuma ga irin yadda aikin mu yake wani sa'i kuma zaka samu wasu ayoyin wataƙila mun karanta mun fassara amma ba mu aiki da shi idan ba mu aiki da su sai zama wajibi ne mu zama mun tunatar da kanmu cewa mu koma mu yi aiki da su in dai muna buƙatar rayuwar mu ta duniya ta yi kyau rayuwar mu ta lahira ta yi kyau idan ba mu yi aiki da alqur'ani ba rayuwar duniya ba za ta yi kyau ba haka kuma rayuwar lahira ba za ta yi kyau ba Allah ya kiyaye to saboda haka dole ne muna muƙaranan ayoyi da yadda rayuwar mu yake sannan kuma akwai sashin wasu abubuwa da suka shafi ulumul qur'an waɗanda suke taimakawa wajen fahimtar alqur'ani kamar ambaton dalilin saukar aya ko kuma takhsisin aya wato keɗe aya bayan ta zo da wani irin lafazi wanda yake nuna kaman cewa gama gari ce ita sai kuma a keɗe ta cewa ba gama gari take nuni zuwa gare shi ba to irin wannan malamai sun yi bayanai sannan akwai qawaid na malaman usul waɗanda za a yi amfani da su a cikin tafsiri musamman in an zo kwatanta ayoyin da irin yadda rayuwar mu take ka'idoji na usul kamar misali matsaloli sukan taso mana rayuwar mu yanzu gaba ɗaya kusan a cikin matsala ce dukkan rayuwar mu yanzu gaba ɗaya a cikin matsala ce to a ka'ida na usul wato malaman usul idan aka samu kai cikin matsala ba matsalar ake fin dubawa ba me ye dalilin wannan matsalar shine abin da yake damuwa me yasa abu kaza yake faruwa wannan ya fi muhimmanci sama da kazan da yake faruwa idan za a magance matsala to ba kai tsaye kawai ita za a rufa da fada ba a dalilanta za a duba a gani sai a magance su wani sa'i matsala takan faru sakamakon rashin adalci namu na kanmu idan ba mu zama masu adalci ba sakamakon haka matsala ta mamaye mu to ba matsalar za mu rinka kuka da ita ba a'a rashin adalci me ya kamata mu fara kuka da shi kafin mu yi kuka da matsalar da ta mamaye mu wannan shine qawaid na usul yadda suke tafiya saboda haka irin wannan abubuwan in mun zo mu ƙara nan ayoyi da yadda rayuwar mu take insha Allah ta'ala za a rinka amfani da su muna fatan Allah ya taimake mu wannan ayoyin da aka karanta a bara mun tsaya ne akan su ba mu fassara su ba wato tarihin ya'yan annabi Adam alaihi salam wanda Allah subhanahu wata'ala ya kawo a cikin wannan sura wannan suran gaba ɗaya kamar yadda aka bayyana tun a baya tana daga cikin surori na ƙarshen sauka a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani gaba ɗaya inda ayatul ahkam ne da surul madaniya wato ayoyi wanda suka shafi hukunce hukunce da surori wanda suke na madina wato saukan bayan hijira wanda suke nuna ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ƙarshen su gaba ɗaya inda a cikin wanda suke da tsayi ne ita ce wannan suratul ma'ida don haka suratul ma'ida Allah ya saukar da ita ne don ta taro ta yi summarizing wato ta taƙaita dukkan saƙon da aka aika annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ta dunkula shi a guri ɗaya ta jefo shi wannan shine suratul ma'ida abin da aka aika ta ne yasa duk abin da Allah ya yi sauki a cikin bayani a kansa suratul ma'ida ta fito da shi kulul sannan Allah ya faɗi abin dalla dalla don haka ƙarshen bayanai ne Allah ya yi a suratul ma'ida bayan suratul ma'ida ta wuce annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suratul ma'ida ta gama cika annabi sallallahu alaihi wasallam bai rayu sama da wata uku a duniya ba shi kenan kawai ya koma ga Allah domin ya gama isar da sabon Allah sura ta ƙarshe in dai sura ce bayan suratul ma'ida suratul fatih ne kawai ta sauka abin nan suratul nasr ita ce ta sauka ta ƙarshe idza jaa nasrullahi wal fath wannan wannan sura in dai a sura ne to ita ce ta ƙarshe a ayoyi alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alyawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni wannan fala takhshawhum wakhshawni ko fala takhshawhum wakhshawni a wata ira'a duka ya tabbata saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sune ayoyi na ƙarshe da suka sauka a gare shi sai wattabu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ita kuma bayan ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu kwana 83 ne kawai a duniya to wayannan suro ayoyi za a ga cewa suna tunatar da mutane wasu abubuwa a fili wanda suratul ma'ida shi yasa malamai suka ce tana daga cikin surorin da ake buƙatar dukkan musulmai su santa mazan su da matan su ko da ba su santa suka haddace suka santa gaba ɗaya sani na ilimi na dukka na zurfi ba alal aqalla su san fassaranta ko da wato sau ɗaya ne a rayuwar su wulga da su ji ma'anonin aya din ma'anonin ayoyin da Allah subhanahu wata'ala yake faɗi don haka wannan kissa tana da muhimmanci ta Allah ya saukar da ita ne kamar yadda malamai suka faɗa don a bayyana wa mutane aikin banu isra'ila sune yahudu da nasara da kuma mushrikai waɗanda suke larabawa a bayyana irin aikin su na zalunci wadda hasada take kawo shi shine dalilin kawo wannan kissa din a nuna muku cewa wannan aikin yana kawo barna a bayan kasa, kasa ta lalace gaba daya sakamakon zalunci da hasada. Hasada tana iya sa a yi duwar irin ta'addanci a doron kasa. Wannan shine Allah subhanahu wataala ya kawo wannan kisa din don ya tuna wa mutane su san haka, sannan kuma su dau izina, wato su dau darasi daga cikin haka. Shine Allah subhanahu wataala yace kamar yadda aka karanta, watlu alaihim naba' ibnai adam bil haqq, karanta musu labari na gaskiya. Allah yayi amfani da kalmar naba' kamar yadda an sha bayani akan ta. Karanta musu in an ce naba' labari na gaskiya wanda babu karsasin ko kwanto tattare da shi, shine ake amfani da naba'. Allah subhanahu wataala yace karanta musu labarin ibnai adam, ƴaƴan annabi Adam guda biyu, sune Habila da Qabila, a bisa abinda malamai suka tabbatar. Kamar Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yace dukkan malamai salafan wa khalafan sun tafi kan cewa Habila da Qabila sune Allah subhanahu wataala yake magana akan su a wannan guri, sune ƴaƴan annabi Adam alayhi salam. Sai Allah yace karanta musu bil haqqi, da gaskiya, wato karanta musu labarin karantawa na gaskiya ta yadda babu rudani cikin abun da zaka faɗa musu, kuma babu wahani cewa na manta ban faɗi kaza ba. Shi yasa Allah yace bil haqqi, watlu alaihim naba' ibnai adam bil haqqi. Malamai suka ce kamar Ibn Abi Hatim rahimahullahu ta'ala yace bil haqqi dinnan ana nufin la wahama fi hadha al khabar wala al-labs, babu labs, wato babu rudani, ba a shigar da wani abu cikin wani abu a bada wannan labari ba, ba a gabatar da wani wanda ya kamata a fara fadansa kafin a wato shi ya kamata a zinkirta sai an fadi wani abu kafin a fade shi, ba a yi haka ba a cikin wannan labari. Shine ma'anan bil haqqi, wato gaya musu da gaskiyar magana, babu wahani a ciki, kuma sannan babu mantuwa, ba a manta wani abu da ya kamata a faɗa wajen dunkula labarin da ake so a faɗa a cikin wannan ayoyin ba, ba a faɗi wani abu wanda aka manta da wani abu wanda ba a faɗe shi ba. Sannan babu ko kaɗan wala kadhib, babu ƙarya ko kaɗan cikin wannan labarin da Allah yake faɗa na ibnai Adam dinnan, wato ƴaƴan annabi Adam sune Habila da Qabila, babu ƙarya ko kaɗan a ciki. Labarin da za a faɗa game da su labari ne na gaskiya, kuma in ka zo faɗa ya kai annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, gayawa al'ummar ka wannan labari din bil haqqi, da gaskiya, kar ka rage komai, kar ka ƙara komai. Shi yasa in ka duba tafsirin Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yace la naqasa fihi wala ziyada, ko da yake wala ziyada wala nuqsan haka ya faɗa, ko kuma la ziyada wala naqas, babu ƙari akan wannan labari din, kuma sannan babu rage akan wannan labari din. Labari ne yadda yake haka yake, kamar kana tsaye aka yi haka Allah yake baka labari. Don haka watlu alaihim naba ibnai adam bil haqq id qarraba qurbanan, lokacin da suka kai sadaka suka nemi kusatuwa da Allah da wannan sadaka ne. Dayan shi Habila kiwo ne sana'arsa, Qabila shi kuma noma ne sana'arsa. Habila yana kiwo, aka ce su kawo sadaka. Ibn Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala ya rawaito, Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala shima ya nakalto daga Ibn Jarir at-Tabari cewa wannan sadaka din da aka ce su kawo, a wasu riwaya wadda malamai suka ce isnad jayyid, wato isnadin wannan riwayoyi din jayyid, wato yana da kyau, shine a dalilin kai wannan sadakan nasu shine bayan annabi Adam ya yi tafiya, yana so ya yi tafiya sai ya yi wasiya ga Qabila, yace ya kai Qabila kula da iyalaina, zan yi tafiya, sannan ka kula da Habila kaninka, Habila shine karami, Qabila shine babba, yace ka kula da Habila kaninka, saboda haka zan yi tafiya, sannan kuma ka kula da duk abubuwan da na bari, sai masa wasiya da haka. To dai masa wasiya, sai Habila bayan annabi Adam ya yi tafiya, sai Habila yace dama al'adan auratayya a wannan lokacin tunda su kadai ne, duk lokacin da za a aiki ciki da muna ƴaƴan annabi Adam kenan, Hawwa'u idan ta yi ciki akan haifi ƴaƴa guda biyu ne, namiji da ta mace, sannan bayan su sai a sake haifan ƴaƴa guda biyu, namiji da ta mace. To sai ana aurar da ɗan wannan cikin da yar wancan cikin wala ya da kani wato ya wacce aka fara haifa daga wancan cikin da kuma kanin da aka haifa namiji a wannan cikin sai a hada su shi kuma wa na wannan yarinyar da aka haifa da wancan cikin da kuma ita wannan yarinyar da aka haife ta da wannan dan uwa din sai a hada su wato auratayya sai nuna rabuwa da wancan gidan da wannan gidan idan aka hada aure to an samu zumunci a wancan lokacin ba wannan gidan da wancan gidan amma akwai ciki daban-daban wannan tagwaye da aka haife su da namiji da ƴa ta mace sannan bayan su aka saki haifan da namiji da ƴa ta mace to sai ana hada annabi adam idan yazo aurar da su sai ya aurar da wannan ƴar ga wancan dan wannan ƴar ga wannan dan haka yake aurar da su to da aka tashi sai aka haifi kabila da aka tashi haifansa sai aka haife shi da ƴa wacce ba ta ba haifan ba mai kyau kaman ta ba tana da sifa na kyau kabila kenan bayan ana haife shi ana ta labari kai annabi adam ya haifi ƴa duk cikin mu gaba daya ba ta ba haifan ƴa mai sifa irin ta ba hatta shi kabila kuma dan uwanta da aka haife su tare da shi bai da sifa irin nata ita ce kawai ta zamanto an kebe ta da wannan sifa din daga Allah subhanahu wataala da ya hadisi bayan su sai aka haifi Habila shi ma da ƴar uwarsa shi kuma Habila da aka haife su ba a taba haifar wacce ba ta kai wato wacce take da rashin kyawun halitta irin ƴar uwar Habila ba cikin dukkan yayin da annabi Adam yake haifa don haka sai zamanto ƴar uwar Habila ta yi zurfi wajen rashin kyawu sannan ƴar uwar Kabila ta yi zurfi wajen sifa na kyawu shikenan da aka zo a al'adan abun kuma ana aurar da wannan ne ga waccan waccar kuma ga wannan to sai zamanto lokacin aure ya kusato sai kabila Habila yake ganin cewa zai auri ƴar uwar kabila kabila kuma sai ce kai yaya ƴar uwata wacce take da sifa na kyawu ai tunda aka haife mu tare cikin ciki daya ni nafi cancanta aure in ji kabila shi kuma Habila yace shi kuma yana ganin kamar al'adar da annabin Allah babansu yake yi shine aurar da wannan cikin ga wancan cikin saboda haka yana ganin shi yafi cancanta ya aure ta wata riwaya wadda Ibn Jarir al-Tabari ya rawaito shine cewa annabi Adam baya nan aka yi wannan wata riwaya kuma sun nuna annabi Adam alaihi salam yana nan aka yi wannan wa riwayan da suke nuna cewa annabi Adam baya nan aka yi wannan da suka yi musu wannan yana cewa shi zai auri wancan wannan yana cewa shi zai auri wancan sai suka ce to yanzu yadda za a raba musu mu kawo sadaka mana kowa ya aje wanda Allah ya karbi sadaka sa to shine zai auri wannan yarinya idan wannan shine dalilin kawo sadakan su wannan ya nuna sun kawo sadaka ne dalilin son aure da suke so su yi wannan yana sai auri wacce kowa wato sun yi karo wajen takara akan auren wannan ƴar uwar kabila maimakon kabila ya auri ƴar uwar Habila Habila ya auri ƴar uwar kabila to sai zamanto dukan su biyu mazajin suna son ƴar uwar kabila ne to sai suka kawo sadaka wannan ya nuna dalilin kawo sadakan shine wannan aure din a wata riwaya din kenan amma a zahirin qur'ani kawai shine iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar Allah bai bayyana cewa meye dalilin kawo sadakan su ba kawai sai dai Kabila ya kawo sadaka Habila ya kawo sadaka suna so su kusanci Allah da sadakokin su ba wai don aure nan misali auren wata yarinyar ne yasa su kawo ba an gane wato a wannan riwayoyi kenan Al-Hafiz Ibn Kathir yana cewa zahirin Qur'ani abin da yake nunawa Allah ya ce kawai iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala da aqtulanna don haka sadaka kawai suka kawo aka karbi na daya ba a karbi na daya ba don haka wanda ba a karbi nasa ba sai yace zan kashe ka ya gaya wa dan uwansa me ya dauke shi ga wannan hasada hasadan shine nawa ne aka so ba nasa ba wannan yana iya faruwa har yanzu idan a gida mahaifi shine ya faru da dan annabi Adam annabi Yusuf alaihi salam hasada ya ɗebi ƴan uwansa saboda babansu ya fi son annabi Yusuf alaihi salam saboda alamomi na alkhairi da ya gani tattare da shi sai ya so shi da ya so shi sai hasadan na son baban da yake yi wa ɗan sai zamanto ya ɗauke su zuwa ga me za su yi sai suka ce su gabatar da wani aiki da zai raba ɗan da uban shine wasu suka ce a kai shi wani gari a je a jefar da shi wasu suka ce a jefa shi a rijiya kawai a manta da shi wasu suka ce a kashe shi wannan yana nuna hasada hasada shine misali dan uwanka ya ci cin jarrabawa a kanka sai wani abu ya faru cikin rai cewa kai wai wannan ya yake cin jarrabawa ne sama da ni sai hasada ta zo na farko sai ka so ma tunanin Allah ya sa yayi rashin lafiya in za a yi jarrabawa kaga wannan mummunan abu ne na farko kenan wannan mai sauki sauki ne ma zai fara wannan tunanin Allah ya sa yayi rashin lafiya in za a yi jarrabawa ma'ana in an warke ai in an gama jarrabawa ya warke kenan mafhumul mukalafa na maganar wannan kaga da dan sauki kenan wani kuma sai ce wannan Allah ya sa ya karye in an zo jarrabawa kaga nasu ya dan fi tsanani kenan akan wancan wancan ko mura ko zazzabi in aka samu aka yi in dai aka yi jarrabawa babu shi to shikenan ya samu ba abun nan kaga wannan duka hasada ne wani kuma zai ce Allah ya sa wane ya musu kafin su gama shi kawai gaba daya ake babu wannan baya ganin sa wani kuma in hasada ta dauke shi sai bar jami'a saboda ne wani shi ke ci kullum to shi tunda wancan din da ya bar jami'a ba shi bari ya bar jami'a sai koma wata jami'a sai ya gwammace fafutukan neman admission a wata jami'a ya ji masa sauki ya bar wannan jami'a bai san me zai je karar a can ba kuma wataƙila ya samu gurayen da suke can kuma sun fi ma daya suna da yawa amma duk wannan ba zai zo ransa ba sai so ma tunanin wannan to wannan hasada ne haka kuma a gida in mahaifi yana son wani haka ko a makaranta in malami yana son wani sama da wani haka ko a gurin mata duka wa'innan abubuwa suna iya faruwa hasada yana iya faruwa sakamakon fifituwan wani akan wani to wannan shine abin da ya faru ganin cewa Allah ya karbi sadakar wancan sama da nasa to shine yace la aqatulanna wannan shine al-Hafiz Ibn Kathir yace zahirin Qur'ani abin da yake a kai yace aktharu salaf mafi yawan salaf kuma sanan Ibn Jarir Tabari Imam rahimahullahu ta'ala wanda ya rawaito wancan riwaya din ya sake rawaito wannan riwaya yace wannan wa hadha munasib inda Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yace wannan shi yafi daidai da abun da yafi zahirin alqur'ani sannan kuma tarihi ya tabbatar da shi sannan kuma dewa daga cikin salaf wal khalaf sun tafi akan haka saboda haka zahirin alqur'ani yana nuna sun kai sadaka da suka zo kawo sadaka ne Habila shi makiyayi ne sai dauko mafi kyawun rago mafi magana da ta fi ƙarfi in ji malaman tafsiri shi ne rago ya kawo wasu malamai suna cewa saniya wasu malamai suna cewa raƙumi amma mafi yawan maganan da ta fi ƙarfi shi ne rago ya kawo kafshan wato rago domin rago yana da muhimmanci a cikin dabbobi annabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kafshain amlahain aqranain annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo yin layya sai ya layya da raguna guda biyu masu garba mai masu babban kafo masu tsayin kafo sannan masu bakin ido sannan masu abunan girma sannan kuma masu kifa ta fari ko kuma baki biyar amla duk da cewa yana da nau'o'i daban-daban amma dai alal aqalla rago abinda muke magana akan su kenan to sai suka ce shi ma Habila ya kawo kafs ne rago ya kawo ya aje rago ne kyau ya kawo ne kiba mai sauran su shi kuma Qabila makiyayi ne da ya tashi kawo sadakansa sai dauko zangarniya na amfanin gona amma bai dauko zangarniya mafi kyawu ba suka ce don da yana cewa da zangarniyan ma a jikin zangarniyan ma da ya ga wata kwaya mai kyawu sai da ya cire ta ya ajiye ta wasu malamai suka ce sai ya cinye ta kwaya ce ta burge shi ta fi girma a jikin zangarniyan da ya kawo to sai ya cire ta ita din ma sai ya lome ta kawai kafin ya zo ya ajiye sai ya zo ya ajiye da ya zo ya ajiye suna zaune da mutane an kewaye waɗanda suke dangin su ne gaba ɗayan su wayannan mutane ne ƴaƴan ziyayin su ana zaune ana jira sai wuta ta sauko da wutar ta sauko daga sama sai ta zauna a tsakanin wannan sadaka da wannan sadaka da ta zauna a tsakanin wannan sadaka da wannan sadaka tana kaman tana kallo wuta ce ko sai ta tashi sai ta yi kan ragon nan sai ta abu nan sai ta mamaye shi sai aka ga ta yi sama tare da ragon babu abin da ta rage na ragon ko wani kofaton sa ko wani menene ko wani gashi a ga ya fadi a gurin a sai ta yi sama da shi da sai sama da shi ta tafi malamai suka ce wannan shine ragon da aka ajiye a gidan aljanna lokacin annabi Ibrahim da zai yanka ɗansa wannan ragon ne aka kawo wannan shi ma malaman tafsiri suka ce isnadun jayyid wannan isnad yana da kyau magana ta tabbata haka don haka da aka tafi da ragon shikenan sai aka tafi to shine sai Qabila yace yaya ni ne babba sannan kuma ni ne ma da baban mu zai tafiya yayi mun wasiya ya bar mun ma ajiyan shi kan Habila din kula da shi amma sai aka zo aka dau sadakar sa ba ka dau sadaka ta ba to yanzu mutane za su rinka gani na mutumin banza kenan kai bazan bar Qabila ya ci gaba da rayuwa ba sai zo gaban sa sai ce la aqatulannaka wallahi sai na kace sai ce za ka kashe ni? Sai ce inna ma ya takabbalu Allahu minal muttaqin. Ai, Allah yana karɓar sadaka ne daga muttaqin, masu takawa, masu yin aiki domin Allah, wanda suke ba da sadaka domin Allah. Wataƙila na yi sa'a ko dai sadaka ta domin Allah ne, sai sa Allah ya karɓa. Malamai suka ce Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu yake cewa da zan yanke wato yaqini, ina da yaqinin cewa Allah ya karɓi sallata ƙwaya ɗaya, wallahi ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Wannan ya fi soyuwa gare ni in ji cewa Allah ya karɓi a kawo mun labari Allah ya karɓi sallata ƙwaya ɗaya, ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha, ya fi soyuwa gare ni akan a bani duniya da abin da yake cikin. Wannan yake nuna Qadi abuna Abu Darda yana son ya zama daga cikin masu takawa, domin masu takawa, misali Allah subhanahu wataala da yace hatta a maganar azumi, ya ayyuhal ladina amanu taqullaha, ina ga huduman da aka yi a juma'a da ta gabata a nan masallacin ya shafi kaman wannan, an yi ta ambaton cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha, a ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Aka ce kamar yadda malamai suka fada, Allah ya bude da sifar imani sannan sai ya cika da sifar takawa. Ma'ana wa Ramadan ana so a yi gwagwarmaya wajen aikin alkhairi don mu samu mu zamanto mun samu mun sifantu da sifa ta takawa. Sifa ta takawa muttaquna, ranar tashin alkiyama, muttaquna su ba sa da shamaki tsakaninsu da Allah, za su ga Allah a fili. Ba wanda zai ga Allah a fili zahiri, kowa baya ganin Allah, shi yana ganin Allah sai ta kini. Kisa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Duk yanzu wata kila muna matsayin wayin da ba za su ga Allah bane, ba musamman ko da yake naga wasu kaman alaman ko ta kiyan ne, wallahi a'lam. Wani kare bata rai yace dukan mu nan muna daga cikin abun nan, amma dai muna ganin sifar da imanin da inda zamu same ta. To amma Allah yace ga Ramadanan mu yi gwagwarmaya mu zuba dukan mu gaba ɗaya mu fita a guje wajen aikin alkhairi don mu zo mu samu sifa ta takawa. Sifa ta takawa shine zaka rinka ganin Allah kamar yadda kake ganin komai ranar tashin alkiyama, haka zaka rinka ganin Allah. In ka tafi aljanna ma kai ganin Allah a wurinka mai sauki ne, ba ganin mai mulki na duniya ba fa, a'a ganin Allah. Duk lokacin da kake so kawai zaka tashi Allah ya yaye ma shamaki, ba duran da kake so kaga Allah, duk lokacin da kake so kaga Allah, kuma ka san ganin Allah ya fi zama gidan aljanna daɗi. Duk daɗin da ake ji a gidan aljanna, wanda ya ga Allah, ganin wanda ya ga Allah ma yana sa a samu nutsuwa. Idan wani ya je ya gano Allah ya dawo ya shigo aljanna, da a ce za a yi sa a ce tsahir ne sunan wanda zai je ya ga Allah ya dawo. Aida an yi sa da dukan mu gaba ɗaya insha Allah ta'ala. To ko da a ce in tsahir ɗin ya fara sai duka aka bi, ai kaga a mun. Muna fatan Allah ya ba mu dacewa. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yace Habila sai ce masa inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah fa yana karba ne daga masu takawa. Sai ta kawai kashe ka zan, sai ce la in basatta ilayya yadak, idan har zaka iya miƙa yadaka hannunka a kaina litaqatulani, don ka kashe ni, in ya zaka iya haka ka dau hannunka ka kashe ni, to ma ana bi basu iyadiya ilaika da aka tura ni kam ba zan taba zama ba. Kisa bai ce yace la in basatta ilayya, basatta ilayya yadaka, wannan sai amfani da fi'ili la in basatta ilayya, amma da yazo kansa ma ana bi basu iyadiya sai amfani da ismul fa'il, ma ana wa sai amfani da ismi, wato ma ana ismul fi'il ba ismul fa'il ba ismul fa'il, sai ce ma ana bi basiti yadiya ni samsam, sai amfani da kalma mai ƙarfi akan nasa maimakon yayi amfani da kalma sako-sako akan na dan uwansa, yace la in basatta, saboda zaka iya denawa, zaka iya fasawa ka janye ka ce ba zaka kashe ni ba, amma wannan sai ce ma ana bi basiti yadiya, wani abu zai iya daukan wanda yayi nufin kisa ya fasa kisa, amma shi kuma yace ni kam samsam in tina wai in dau hannuna don in kashe ka har abada ba zan yi. In kai kayi nufin kayi, to ni kam har abada ba me yin haka ba ne. Ma'ana bi basu kin yadiya ilaika li aqtul, wannan magana ta mutumin kwarai kenan. Yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahabbai suka tambaye shi ya rasulullah kamar abu dar abuna abu zar yake tambayan su ya rasulullah idan nazo mutum ya shigo gidana zai kashe ni sai aka yi rashin sa'a musulmi ne ya shigo saboda gaba ko hasada ko wani abu ya shigo gidana ya rike karfe ko ya rike wani makami zai kashe ni me zaka umarce ni in ya rasulullah yace kun kabni ka ahadi ibni adam kasance kaman daya daga cikin ƴaƴan annabi adam din nan ma annabi ba su tiyadiya ilaika li aqtula wanda ya shigo gidanka yana musulmi yace bari in kashe ka to shikenan kawai in ya kashe ka shi ma kwanan nan zai taho za ku tsaya a gaban Allah ya faɗi dalilin kashe ka kai kuma kana nan kana tuhuman sa ya gaya ma me sai kashe kwanan nan za a yi haka yadibul maqtulu bil qati wanda aka kashe zai zo da wanda ya kashe shi wa awdajuhu wuyan wanda aka kashe din suna furzar da jini ranar tashin alkiyama a gaban Allah bainal awwalina wal akhirina don a tunawa wancan abun da ya na zubar da jinin wannan haka za a zo gaban Allah ya ce sal hadha ya rab tambayi wannan ya Allah menene ya kashe ni wani zai ce fi mulki fulan in Allah ya tambaya ranan ba ƙarya ba zagayawa ba munamuna ba sauransu me wane yayi ka kace shi tafi mulki fulan muna so ne mulkin wane ta zarte sai muka ga cewa in wannan yana nan ba zai iya zartewa ba ko kuma muna so mu biya wata bukata ce sai muka ga cewa in wane yana nan abun ba zai yiwu ba saboda haka shi yasa na kace shi sai bayani a gurin Allah subhanahu wa ta'ala da haka ranar tashin alkiyama za a yi wannan da haka yace ma ana bi ba su iya liya ilaika li abdullah inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina jin tsoron Allah ubangijin talikai wanda ya hade ba zan iya daukan hannuna don kai kai nufin kashe ni in kashe ka ba zan iya wannan shine abun da Habila ya gaya wa Khalila yace san ba zai haka shi kuma zai haka yace inni uridu an tabu bi ismi wa ismi ina son ka dau nauyi ka koma ga Allah da zunubina da kuma zunubinka domin wanda ya kashe wani shikenan yana iya daukan zunubin wancan to don haka ina so ka tafi da zunubina da zunubinka ranar tashin alkiyama sai ka kasance fatakuna min ashabin nar sai kasance cikin mutane ma'abuta wuta kaman yana masa wa'azi da nasiha kuma yana gaya masa iya abin da yake na gaskiya fatakuna min ashabin nar wa zalika jazaa'uz zalimin wannan shine sakamakon azzalimai masu zalunci masu ta'addanci masu tsagawa wannan shine sakamakon su dauka idan zaka kace ni shikenan ni na yadda kace ni amma ni bazan iya kace ka ba abinda duk kace so kai shikenan sai kai Allah subhanahu wataala yace fa tawa'at lahu nafsuhu qatla akhi sai ransa taraya masa ya gama gamsar da kansa ya gamsu cewa lalle zai kashe dan uwansa na jini uwa ɗaya uba ɗaya yace kawai zai kashe hasadan min indi nafsi kawai saboda tsananin hasada da ta faru min indi nafsi sannan zulman wa udwana zalunci da ita da iyaka yace kawai zai kashe dan uwa to ka fatawa adlahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu lokacin da zai kashe shi malamai suka ce ya rasa yadda zai kashe shi domin ba taba yin kisa a duniya ba ba san yadda ake yin kisa ba sai shaydan ya zo da shaydan ya zo sai ya kamo wata dabba sai ya zo a sifar mutum sai ya kamo wata dabba da ya kamo dabban yana so ya kashe ta ya kama ta sai zo ya murɗe ta shaƙe wuyanta sai ya ɗora kanta akan dutse ya take wuyanta sai ya ɗauko wani katon dutse sai ya sake akan kanta sai kanta ya fashe kawai shikenan sai ta yi shure shure ta mutu wannan yana gani akai haka shi Kabila da ya gafa shi ta ashe wannan shine hanya mai sauki da ya kama kaninsa ya murɗe bai mutu ba ya suke shi ko baya iya yin komai bai iya murɗe shi ba wasu malamai suka ce a ƙarfin jiki Habila ya fi Kabila wato shi kanin ya fi wan ƙarfin jiki amma ya suke kawai ya haƙura domin shi ya ce ma annabi ba su tiyadiya ilaika li aqtula daga ƙarshe da ya murɗe shi ya ɗaure wuyansa da igiya sai ya aje kansa akan dutse sai ya ɗauko wani dutse sai ya buga a kansa kenan kawai ya murɗe mu sai Habila sai ya rasu sai ya tafi kuma sai shaidan ya tafi shedan sai zo a cikin mutum sai zo gurin Hawwa sai ce mata ya aka yi haka ƴaƴanki sun kashe juna Kabila ya kashe Habila sai wannan irin magana ne menene ya kashe Habila bata san ma'anarsa ba Kabila ya kashe Habila sai menene ya kashe Habila
yace ya dauko dutse ya sa kansa kan dutse sai dauko wani dutse sai buga a kansa bai buga a kansa sai shure shure sai zan babu shi sai tace oh mutuwa kake nufi a wancan lokacin ba a san wane ya kashe wane farkon abin da ya fara faruwa kenan a doronga wane ya kashe wane shine Kabila ya kashe Habila don haka ba ta gane ma'anar wannan ba don haka sai take tambaya shine sai ya gaya mata da sai mutuwa kake nufi sai eh kenan sai sai kururuwa kamar yadda mata suka saba duk ƴaƴanta mata da suka ji wannan kururuwan me ya faru sai Kabila ya kashe Habila dukan su mata suka dauki kururuwa sai Annabi Adam ya ji sai suka ce wannan yake nuna cewa Annabi Adam yana gari kenan akai wannan ba ya yi shi ba ne don haka sai Annabi Adam ya ji sai shi gushi gida menene yake faruwa sai ta kasa yin magana ba za ta iya cewa danta ya kashe danta ba ta kasa magana Annabi Adam yayi tsaya ya fita ya sake dawowa karo na biyu yace me yake faruwa ke kuka ta kasa fada kowa ya kasa magana a cikin gida shine Annabi Adam yace kai sai da ayin cikin cika abun nan ni dai ba ruwa na cikin wannan harka ta kawai kun yi kuka haka sai koma waje shine sai Kabila yana cikin jeji inda dai wannan ta'addanci yana zaune sai dau dan sai dau kanin nasu dai tabbatar kanin ya mutu take kawai sai fara na dawo da aka yi ai da iyaka za na tsaya da ban kai shi ga kashewa ba da ban kashe shi ba ya aka yi na kashe shi da na bace a haka sai rungume shi ya dauka a wuyansa ya je nan da shi ya je can da shi ba jama'a ba mutane ba zai iya kuma dawowa gida ya zo gurin gyatuma su cewa ya kashe danta ba kuma kaninsa uwa ɗaya uba ɗaya don haka sai ya yi nan ya yi can yanzu ina zai sa shi ga tsuntsaye kuma suna zagaya su suna so su ci wanda ya riga ya mutu ya aje shi amma tsoron shi Kabila gashi nan yana zagayawa shikenan shi ya hana su sauko su zo su ci wannan gawa din suke mai ya aje shi da aje ga tsuntsaye suna jira ya fara sauka daga wani gefen dutse sai ji ba zai iya ba sai dawo ka duba fa ya iya daukan dutse ya kashe dan uwansa amma bayan ya kashe shi kuma yana tsoron wai tsuntsu su zo su ci dan uwansa abun da yayi da abun da tsuntsaye za su yi wanne fi muni abun da yake amma ga shi ne ya kasa shi yasa duk dan adam idan bai yi hakuri ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tambayan Abu Dharr yace idan mutum ya zo zai kashe ka ya dauko makami ya shigo gidanka me za ka yi masa yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa suka sani wato yana nufin manzon Allah ya gaya masa me zai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa isbir kai hakuri to ma'ana in mutum yayi hakuri shi ma wanda zai yi kisa din da zai yi tunani yayi hakuri domin abun da yake jawo kansa ke fi muni amma inda zai yi hakuri to la shike ne ya wuce domin da zarin yayi kisa in ya tafi anjima zai ji cewa kai bai ba domin shi kansa wanda yayi kisa lokacin da zai yi kisa zuciya shedan yana raya masa kaga lokacin da shedan ya zo har ya nuna wa wannan yanda zai kita ya zo ya kamo dabba ya zo a sifan mutum ya zo ya sa kanta a kan dutse duk yana koyar da kita yana yi ne kawai don ya halakar da bani adam amma ba shi ne gaskiyar abin da ya kamata a yi ba shi ko dan adam shedan dama mai rudar da shi ne yana ta tunani yana ta tunani kawai wane yayi kaza ya ce kaza ya faɗi kaza yayi kaza ba maganinsa kawai illa in kau da shi saboda haka sai mutum ya zo iyakaci kafin ya kau da shi ne amma yana gamawa da shi ko ta hanyar harbi da bindiga ko ta hanyar suka da wuka ko ta hanyar duka da dutse ko ta wasu irin hanya da zaran ya kace shi kenan magana ta kare sai na dama za ka ce mu sai shiga na dama kuma duk wanda zai kisa zai rinka tuna cewa shi ma yana tsoron kisa mutuwa a lokacin da yake tsoron mutuwa amma bai tuna cewa zai kashe wani shi ma fa wannan rai kai rai ne shi rai ne sannan baka san wane ne ya fito ruwa gurin Allah kai ne ko shi baka sani ba wannan gayyi to lokacin da mutum ya kashe shi to wani matsayi yake da shi a gurin Allah sannan wani matsayi kai kake da shi a gurin Allah sannan daga mutum ya kashe kike ne ya riga ya gama aikin sa a lokacin zai shiga damuwa kina ni me ake ciki ko me za shi da idan kisa yayi yawa a doron kasa sai a duba me ya kawo kisa a duba a gani na farko zalunci yana kawowa kisa yayi yawa a doron kasa ai tai Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka duba الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يا كو ابو بوا ديوا كركشن wannan daga karshe idan ki sai yawa a doron kasa tsakanin al'umma nan da nan wani ya kashe wani ko nan da nan an kashe wani ko nan da nan an yi kisa me ye ya kawo wannan wajibi ne a zauna a duba wulatul umur sune malamai da wanda suke fada aji da masu mulki da manyan malamai ko da malamai su zauna cikin gaggawa su duba me yake kawo wannan kisa me akai na farko shine abu na farko da malamai suka ce shine zalunci na biyu da malamai suka ce shine hasada yana kawo kisa idan zalunci akai to me yake kisa shine adalci a dawo ayi adalci don a daina kisa in an yi zalunci ne yasa ake yin kisa to a dawo ayi adalci don a daina yin kisa saboda ka wannan abun da yake faruwa a tsakanin mu yanzu an yi mutu yau an mutu jiya ana kan mutuwa gobe ma ana tsammani kowa a cikin mun yana tafiya yana tsammani mutuwa ko wani abun nan me ya faru ne aka yi ai da shekarun baya ba a yin haka to me yasa yanzu ake yi shine kamata a duba na farko malamai suka ce zalunci yana iya kawo wannan aka wayi gari muna son mu rayu sai aka wayi gari ga wani mutum ya dauko abun da zai iya kashe mutane yana cikin mota ya haƙura ya san daɗin rayuwa ya san yadda rayuwa take amma ya shigo yana cikin motar kuma abun zai iya fashewa tare da shi a ciki ya mutu da duk wanda saboda ne ya kai wani makura a zuciyarsa to da wani abu da yake tunanin ko yana tunanin an masa a ganinsa ko adalci ne ko kuma a zalunci ne to ya kamata a duba irin wannan abubuwa ba cewa za a yi wai wanda yake shiga mota da bom a cikin motar mu je mu kamo shi don mu yi hukunci akan sa ba wannan bane farkon mataki matakin shine me ya kai shi ga shiga mota da bom a ciki wannan shine kamata a duba ai nazari akan wannan malamai da masu mulki su yi nazari akan wannan yaya aka yi yadda muke tunani rayuwa dinnan da yadda muke jinta amma sai ga wani mutum zai iya riko bom a cikin leda ko a cikin mota amma ya zo ya shigo cikin jama'a a mutu ha da shi duk tunanin rayuwar nan da muke yi ba a so a mutu aka yi 'yan sanda aka yi sojoji aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza duk don kar a mutu amma yaya aka yi ake son a zo wani ya riko lodan a jikinsa take kuma in taba yi zai mutu za a mutu gaba daya to ya aka yi zuciyarsa take wannan menene damuwarsa yaya aka yi me ya faru haka an yi masa adalci ne yasa haka ko an yi masa zalunci da gaske ne an yi masa zalunci a gane wannan ko kuma a'a ba a yi masa zalunci ba shine kawai ya raya haka ya kamata a gane wannan a zauna a yi tunani a yi nazari a yi abu cikin sauki a gano abu amma in ka ce a bari mu kamo wanda yake yin wannan ko kuma bari mu ɗauko makamai mu tinkari wanda yake yin wannan to abuna a kai da kake yi don a rayu lafiya shi ko da yake yi don gaba ɗaya a mutu kuma ka niyyar ku da bambanci wanda baya tsoron mutuwa to shi gaba ɗaya ka duba ka gani shin zalunci kai masa ka zo ka gyara in ka masa zalunci ka zo ka gyara sai a zauna lafiya in baka masa zalunci ba ka fahimtar da shi cewa baka masa zalunci ba in ya fahimta sai a zauna lafiya in kuma ka tabbatar ka masa zalunci to ka gyara don a zauna lafiya wannan shine gaskiyar magana saboda haka wayannan sune abin da suke faruwa akwai dalilai daban-daban waɗanda malamai suka ambata in ka leka zaka iya ganin su wata ila a cikin irin rayuwar mu ta yau wanda ya kamata a duba ba kowa zai duba su ba sai malamai sai masu mulki domin su suke da dama malamai suke ga abin da Allah ya ce ga abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce masu mulki suke to azartar da shi su suke da karfin ikon zartarwa su kuma malamai suke da karfin basirar ganowa su bayyana gaskiyar al'amari sai azartar sai a dawo a zauna lafiya ba cuta ba cutarwa wannan shine gaskiyar lamari in ba ka sai a zauna ana ta rudani rai ana ta zubar da rai ana ta zubar da jini ana ta abubuwa ya kamata a gyara wallahi ta'ala a'lam ba mu shiga aya a gwamna ba mu karisa wannan ayan ba in Allah ya kai mu lokaci na gaba wato in muna raye gobe insha Allah ta'ala za mu shiga daga inda muka tsaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya sa wato mu gane abubuwan da muke kuma Allah ya ba mu ikon ganewa wato mun kawo wannan misali daga karshe nan saboda a cikin abin da muke ciki kenan rayuwar mu damuwar mu kenan ayan sannan akwai abubuwa da yawa waɗanda insha Allah ta'ala a bayyana su domin in daidai gwargwadon abin da ya dace a fada domin a ɗau matakai da ya dace ba tare da cutar da kowane irin mutum ba wallahu ta'ala ya muna fata Allah ya taimake mu.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما لم يبص أن يأوند أكل إيكون توفى دشي إن ديا تلوجي واتين باتني أزمني أمفاني. كمثال كاكي. وسم لم يبص أن تبي أكن شو مكروهين إن كاكي. هذي شيء باين يا رجال زو باتي تد ذا إيه توفى دشي. أما ينا تسمع كابون يزو أكمل دشي ونو ونيا بني دبوم بابولي في أكن هكا. أما إن رجال زو باتي تد ذا إيه توفى دشي إن كاكي مكروهين أساتي. Hatiye shi wasu malamai kuma suka ce yana raunana azumi inda ya taru da yawa har ya kawo baki za iya tofar da shi wasu ma sun tabi akan cewa yana iya karya azumi wallahi ta'ala ala to amma kawai misali yawo hade yawo ga mai azumi ba laifi bane amma wanda yake shi jaraban sa yace taruwa yawo ne kuma yana yawan damun sa to gaskiya tunda dama shi azumi yadda Allah subhanahu wataala yake so mu zama almuttaqun a cikin masu abuna masu azumi to akwai jarabawoyi daban-daban za su samu mutum idan mutum mai yawan zuciya ne sai a rinka gifta masa da abubuwan da zai rinka yin zuciya ne yana fishi yana ta surutun da ba su kamata ba kaga sai kaga abun ya zama wani iri wato kafin ya samu ya zama daga cikin muttaqun sai zama yana wahala haka kuma mai yawan shi kuma wataƙila an jarabe shi da wannan kaga sai ya ta kokarin wajen samun irin su toilet paper wanda zai rinka amfani da su yana ta fidda yawo din wato da abun nan wannan gaskiya shi ne ya fi dacewa kar ya zama to yawanci yana ta haɗe wannan yawo din alhali ya taru da yawa a bakin in akwai gurin da zai iya tofarwa ne yana da abun nan damar haka shikenan sai ya tofarwa amma don dan karamin yawo da yake bakin mutum don mutum ya hade shi wannan ba damuwa bane amma ya taru ya zo kan harcin sa na tofarwa wannan ya kamata ya fidda shi ko ta hanyar amfani da tishu ko kuma tofarwa kawai ya dauka kuma a babin jarrabawa ya ce wannan kokari din wallahi ta'ala ala shine wannan ai aliga yawanci malaman aliga yawanci ku tafi zama suna ta bayanai kamun baki kenan ya kama shi ya zama wajibi a kansa ya kame daga wannan lokacin ba zai sake cin abinci ba har rana ta fadi kuma bayan Ramadan zai rama azumi guda daya kamar yadda ya tafi ruwa jiya ba ji labarin ganin wata kai akwai labarin ma da aka ce an ce ba a ga wata ba za a yi azumi ba saboda haka an gamsar da mutane kamar wasu daga cikin mu ma ana an buga wasu waya an ce musu eh an ce ga labari daga asalin tushen wanda suke bada labarai cewa ba azumi ba a ga wata ba to daga yawanci mutane sun kwanta kawai cikin tunanin cewa ba azumi yau to sai kuma tun cikin dare kuma sai aka yi ta abuna labarin cewa kuma an ga wata sannan kuma labari ya sake fitowa daga wanda suke sanarwa din cewa an ga wata to kaga wanda ya riga ya yi bacci shikenan kawai ba zai ji labarin cewa an ga wata ba saboda ya dauka ba za a yi azumi yau to da ya tashi in dai har alfijir ya riga ya keto ya farka ko kuma ya farka bai ji labarin ba alfijir ya keto sai aka yi masa waya ko kuma ya ji labari ko ya fita masallaci sai aka ce ai da daddare an ba da labarin an ga wata to shikenan ba zai ci abinci ba wajibi ne ya kame baki niyya dole ta kasance kafin alfijir ko da minti ɗaya ne kaga mu an farka amma kuma ba a ji labarin ba an yi wasu yi text da sauransu daga baya lokacin karanta text din har dab da keton alfijir ne bai wuce in mintuna ko uku ba ko wani abu ne sannan sai aka ga cewa eh an ga wata ba labarin cewa ba a ga wata ba kuma an dawo an canza shi to wannan lokacin kawai sai niyya to kai sa alfijir bai keto ba kai niyya to shikenan wannan azumin kai nan amma in dai bayan alfijir ya keto ne ka fito masallaci za ka yi sallah ka tafi an ga wata jiya da daddare to baka da azumi kuma sannan ba za ka tare shi ba saboda an riga an shiga Ramadan zaka kame baki har magariba amma bayan Ramadan zaka rama azumi daya wannan shine abin da ya faru da shi in ko mutum bai ji labari ba har ya karya
sannan sai aka ji labarin cewa an ga wata, to wannan shi kuma karyawansa ya ita kenan, ba zai sake cin abinci ba har magariba, sannan bayan azumi zai rama azumi daya. Wallahu ta'ala alam, wannan shine abin da yake. Muna fatan Allah ya samu dace. Shawarar baiwar Allah daga cikin abun da za mu iya tunowa, akwai Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga wani yana cikin masallaci ba lokacin sallah ba, ba lokacin kuma abun nan ba, sannan kuma ba bacci yake ba, kuma ba rashin bacci ba, kawai damuwa yake ce yana tijjiye juya cikin masallaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gunsa, ce me yake damun ka? Yace wallahi bashi ne, na kasa biya, na karba lokaci yayi, nayi biya, sai ka rinka yawaita cewa Allahumma aghnini bi halalika an haramik wa bi fadlika an man siwak, اللهم اغنني بحلالك عن حرامي وبفضلك عن من سواك. نعم يويت وانا ان شاء الله تعالى وتن زي سامو سوكي ليان باشي ما تكدا ما نيان سياتي باشي ني دنيا بيا با كما يدا موكا سابا يانزو نا باشي ني رشين ايماني وندا متون زي كربا كو كما نقرنشين ايماني وندا متون زي كربا يا سنجا هانيا با كو يا سنجا ابونا كو كما يرينكا مو زوري دو وندا يباو باشي وندا يباشي باشي هر وندا تين يا حقوري كو يدينا كلونسا دوك وانا قرفا قرفا هذا جماعه سي الله يشير يوم muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuran mu, ya yafe mana zunuban mu. Muna fatan wanda wannan mata Allah ya ba ta ikon biyan basussukan da suke kanta, da dukkan sauran wanda kowa yake da basussuka da suka matsa masa, muna fatan Allah ya kawo sauki, kuma Allah ya buɗa wa kowa ya samu biyan bashin da yake kanta. Dukkan mu kuma kowa da irin bukatun da yake da shi, sannan wancan bawan Allah da yake da bukatun alkhairi, shi ma muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba shi ikon biyan wannan bukata na alkhairi, musamman ma in Allah ya san cewa alkhairi ne, Allah ya ba shi biyan bukata. In kuma shi ne yake ganin alkhairi, kuma Allah ya san ba alkhairi a ciki, to Allah ya canja masa da mafi alkhairi. Mu kuma gaba ɗaya kowa da irin buƙatar da yake da ita, muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu. Allah ya gafarta mana zunubanmu, ya sankare mana kurakuranmu. Allah ya sa duk abun da Allah yake rabawa a wannan wata mai albarka na alkhairi da rahma da gafara da ƴancawa daga wuta zuwa aljanna, Allah ya sa mana daga cikin da suka riki babban rabo. Iyayenmu Allah ya gafarta musu, Allah ya ƴanci wuyayensu a cikin wannan wata mai albarka. Zuriyarmu da iyalanmu Allah ya shiryar da mu, ya tabbatar da digadiganmu bisa tsari na addinin musulunci. Allah ya gafarta mana zunubanmu, Allah ya yafe mana kurakuranmu, Allah ya gafarta mana, Allah ya gafarta wa malamanmu gaba ɗaya. Allah ya kawo mana sauƙi da kwanciyar hankali da nutsuwa da haɓakar addinin musulunci a wannan jiha tamu da kuma wannan ƙasa tamu da dukkan jihohinmu da dukkan inda musulmai suke a duniya baki ɗaya. Allah ya kawo musu sauƙin rayuwa, tashin hankali Allah ya kawo sauƙinsa. Duk abin da yake na damuwa Allah ya kawo mana mafita a ciki, Allah ya kawo mana sauƙin sa, Allah ya sa zunubanmu da suka kawo mana bala'i, Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu gane mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, mu aikata ayyuka na ƙwarai, domin Allah ya ji tausayin mu ya kawo mana ɗauki. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma yassir lana umurana wasfir auratina wa amir rawatina ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Allahumma yassir auratina wa amir rawatina. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. واغفر لنا ذنوبنا واصلح لنا اهلنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والاخره
واحفظنا وإياه من شر كل عدو إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا سامع الأصوات يا مجيب المضطر إذا دعاه يا كاشف الهموم يا سامع الأصوات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحوين به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.